Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne a barka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Duk da cewa an kammala taron COP27 a kasar Masar a makon da ya gabata, masana da ƙwararru hukumomin gwamnati da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu suna ci gaba da tattaunawa akan abubuwan da suka wakana a wurin taron, musamman ma sakamakon taron. Dr. Abubakar Mamman Manzo daga Nijar masani ne akan al'amuran sauyin yanayi kuma na tattauna da shi a game da yarjejeniyar da aka cimma wanda ya bada ƙarfi ga kasashen yamma su samar da wani asusu na musamman domin tallafawa kasashen da suke fama da asara a sakamakon matsalolin sauyin yanayi.
Kusan wannan taro da aka yi na 27 kusa kan canjin yanayi, taro ne wanda kasashe da yawa sun jira samun manyan sakamako na kasashe musamman ma yanda sha'anin yanayin nan yake aiki, kuma a gaskiya da yawa suna ganin cewa wannan aski bai biya kuɗin sabulu ba, saboda akwai alƙawarin wanda aka yi a baya tun lokacin da aka zama da irin wannan yau kusan shekara 7 zuwa 8 haka. Haka ke ta tafiye shi kuma mai yanayi yana da kaman kasashe wanda suka ci gaba kuma kusan yawan ayyukan da suke yi wanda ayyukan nan ne suke fitar da wani iskar da yake kawo gurɓacewar yanayi. A fuskar wani ne da kimiyya da duka wanda suka yi bincike a kan abin da suka gano cewa kaman kasashe Turai na da kuma kashi 25 cikin 100 na dumamar yanayi. Abin da ya shahi Amurka kuwa ita ta kusan kashi 24 cikin 100, a sauran kasashe kamar su China su suna kai kusan kashi 14 zuwa kashi 15.
To a ci gaba da bayani akan matsayar Najeriya wanda ministan yanayin Najeriya ya gabatar a wajen taron na COP27, Dr. Ahmad Yahaya ya yi tsokaci a game da irin shawarwarin da ake baiwa shugaba Muhammadu Buhari wanda a cewarsa suna ingisa shi ya yi tuntuɓin harshe a wurin tarukan na baya da ma wannan na bana.
Gaskiya ina tausayawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari saboda masu ba shawara musamman akan harkar da ta shafi mamar yanayi ba kare muhalli, wallahi cikin daji suke tura shi. Saboda mutum ɗaya ne ba zai iya sanin komai ba, in haka soji ne shi ne kansa yana fasoji ne, dama yana da masaniya, in kuma harkar mai ne ya ministan mai ya san kuma abin nan shi ma da masaniya. Amma an zo kan muhalli daga kawai rubuta masa ake yi kuma da shi a ba shi shawara ma ga abin nan kuma ya bari ya bita ma ba kawai yana karantawa, saboda abin da ake rubuta masa je faɗa ba haka yake a ƙasa ba, kuma ƙasashen duniya sun sani. To in za amfanin ka je kan ka faɗa ba kasan mun yi kaza mun yi kaza ko za mu yi kaza mun an san kuma ba haka din kuke yi ba. Ba da misali wannan yarjejeniyar Paris da aka kula an rubuta shugaba Buhari ya je ya faɗa wa duniya mun Najeriya za mu yi kashi 20 cikin 100 za mu rage da kanmu ba da wani tallafi daga waje ba. Tun da farko muka yi tantama wannan abu anya ko abin nan da gaske ne shugaba Buhari ya san abin da ake ciki. To gashi ne yanzu sun zo a cikin jawabin da minista ya ce ba su da ƙarfin aiwatar da wannan abin da suka ce za su yi, har shekarar bara ma ya faɗa a Glasgow bana an zo wata sanannen dai dalilai daban-daban. Tun da farko kuma abin nan an san ba zai yiwu ba, amma an rubuta masa ya je a karanta.
Batun mata yana kan gaba cikin batutuwan da aka tattauna a wajen taron na COP27. Wannan shine bayanin da Ibrahim Pam, wani mai sa ido akan al'amuran sauyin yanayi karkashin Majalisar Dinkin Duniya a wajen taron na COP27 yayi bayani akai.
Na ɗaya shine in kika duba report na IPCC, the Governmental Panel on Climate Change, na baro da ba a cewar su wanda suka
rubuta
na report, mata su ne wannan matsalan ya fi tabbata, saboda mata su ne masu aikin gona da kuma small scale
ƙananan ayyuka da sana'o'i
yawa, wanda shi ne ya fi climate change ya shafe su fi yawa. Kuma mata dama wannan maganan focus on mata and their role in the economy,
wato batun gudunmawar mata wajen bunƙasa tattalin arziki,
is really very central. The situation.
Wani bangaren kuma a yayin da ake kokarin kauracewa amfani da makamashi mara tsafta zuwa ga mai tsafta a fadin duniya baki daya, kamfanin NNPC ya kaddamar da rijiyar man fetur na Kulumari wanda ƴan rajin kare muhalli kamar Comrade Sama'ila Umar Bima, shugaban kungiyar Jawal Environmental Initiative dake Gombe, suke ganin akwai barazanar da ka iya biyo bayan wannan cigaba da aka samu.
Wannan hakika wannan abin da ya zama kamar za mu ce a duniya baki daya, kamar kasashe irin Najeriya su suna ga kamar cigaba ne, kuma karan Najeriya zanen ta namu jihar Gombe arewa ka da ke shi kamar cigaba. Mun kuma a wanda mun ke gagarin rajin kare muhalli muna daukan sa kuma wani sabon kallo wanda za mu iya samu matsala na abin da ya shafi muhalli. Idan muka duba yanayin yanda muke ciki a arewa maso gabas musamman Gombe da fara hamada ta fara tunkarin bankin wuta kauyen Falmani da ke nan a jihar tsakanin Bauchi da Gombe, suna fama da karanci na ruwa da kuma rezewa kasa wanda shi ne yawan sare bishi da aka yi. Sannan gashi ta iyaka da dajin Yankari wanda mun tabbatar da cewa gashi nan wajen tsohon dabbobi wanda ya saura mana babba yanzu a kasar nan da muke da namun daji da kasashe da yawa ba su irin wannan wurare. Gashi dai kuma ya zo mana zane baka ta tafi da wayansu suna murna ne, mu kuma masu kare muhalli muna hangen irin abin da zai iya kawo mana, musamman yanzu da muke magana ishe na sauyin yanayi wanda aka gama taron ta kasan Egypt. Duk wayannan ana kirarin yanda za a canja motoci da muke amfani da su su koma makamashi wanda ba ya gurbata muhalli, kuma gashi nan Allah ya kawo shi kuma yankin da za mu sake fuskantar barazana wanda ba mu da dazuzzukan kare, ga kwararon hamada suna doso mu, ga kuma man da za a hako ta da iskan da zai gurbata muhallin, da kuma man da za a hako da za a yi sake barin su sai ya sake gurbata muhalli. Wannan gaskiya akwai kalubale babba da ya tantance mu a wannan yanki na arewa maso gabas.
Mai sauraro, duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.